Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodin yushi a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba 19 ga watan Disamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya Talata ya yi fatali da bukatar shugaban marasa rinjaye na Democrat Chuck Schumer na gayyatar wasu hadiman shugaban Donald Trump su bada basi akan batun tsige shi a cikin watan Janairu. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya rattaba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kare tara da kuma hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yatsa labaran kasashen waje. Tsarin gwamnatocin Afirka da kuma kungiyoyin rajin yan gudun hijira suna sa ran samun wata gagarumar nasara wurin samun kuɗi da kuma murya na taimakawa yankin da ake yawan haska matsalolin su a kafafen yatsa labarai.
Kanin labaran kenan aka saurara. A yau Majalisar Wakilan Amurka ke shirin kada ƙuri'a kan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa wasu tuhume-tuhume biyu da take yi a kansa. To ko menene makomar shi a siyasance in Majalisar Wakilan ta yi nasarar tsige shi?
Makomar ta shine shi zai cika zama shugaban kasa. Kawai wannan tabon da aka bashi cewa an tabbatar shi daga Majalisar Wakilai shi zai fishi amma ba wani abu da zai shafa shi.
Haka kuma a yau Laraba 18 ga watan Disamba kasar Niger take bikin cika shekaru 61 da kasar ta zama jamhuriya inda shugaban kasar yayi jawabi ta kafafan gwamnati inda ya tabo wasu muhimman batutuwa musamman matsalolin tsaro. Sannan za ku ji cewa wasu ƴan bindiga masu garkuwa da mutane sun kai farmaki a cikin garin Ganye dake jihar Adamawa inda suka yi awon gaba da wasu matan aure biyu da kananan yara. Haka kuma muna tafe da shirin demokradiya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya Talata ya yi fatali da bukatar shugaban marasa rinjaye ɗan Democrat Chuck Schumer na gayyatar wasu manyan hadiman shugaban Donald Trump su ba da bahasi akan binciken tsige Trump ɗin a cikin watan Janairu. McConnell ya kira yunkurin tsige shugaban Trump da Majalisar Wakilai mai rinjayen Democrat ke yi wanda akwai yiwuwar kada ƙuri'a yau Laraba na tsige shugaban na Amurka cewa wuce gona da iri ne kuma babu lissafi. McConnell ya ce ba aikin Majalisar Dattawa ne ta gudanar da binciken wanda ya yi laifi ko kuma binciken kukwam domin samun wani da laifi ba. Schumer ya ce ya kamata Majalisar Dattawan ta saurari bahasi daga jami'an Trump hudu ciki har da babban hafsan fadar White House Mick Mulvaney da kuma tsohon mai bada shawara akan tsaron kasa John Bolton akan abin da suka sani game da yunkurin da Trump ya yi tsawon watanni ya sa Ukraine ta gudanar da bincike akan babban dan takarar Democrat a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden. Batun Trump da Ukraine da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka dakatar da taimakon soja da ake baiwa Kyiv da zammar taimakawa yaƙi ƴan awarin ƙasar Russia a gabashin Ukraine. Shugaban Russia Vladimir Putin ya rattaba hannu akan wata doka a wannan mako da ke ƙara tara da kuma hukunci akan wasu da ke kiran kansu ma'aikatan kafafen yaɗa labarai na ƙasashen waje a matsayin wani ɓangare na dokoki masu yawa da Russia ta fitar tana auna kafafen yaɗa labarai na ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane da take ɗaukar su abokan gaba. matakin na baya na yana karfafa dokar da aka tabbatar da ita ne a farkon wannan wata da ba ta tsaya akan kafafen yada labarai na kasashen wajen kadai ba amma har da daidaikun mutane lamarin da ke zama sabuwar hanyar auna yan jarida da masu gudanar da shiri a shafukan sada zumunta da ma masu amfani da yanar gizo kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi Allah wadai da waɗannan dokokin suna ganin wani makami ne da gwamnati ke amfani da shi wurin hana faɗan albarkacin baki amma kuma ƴan gamukashi mun rasha suna ganin wannan wata hanya ce ta kare mutuncin ƙasar da kuma abin da suka kira yawan tsoma bakin ƙasashen waje a karkashin dokar kafafen yada labaran na kasashen waje za a buƙaci masu yiwa wasu kebabbun kafafen yada labarai aiki su saka alamar da ke nuna ma'aikatun su na kasashen waje ne kana su gabatar da kansu domin tantancewa da kuma binciken ayyukan su da kuma harkokin kudaden su gwamnatoci a kasashen Afirka da kungiyoyin rajin yan gudun hijira suna sa ran samun wata gagaruma nasara wurin samun kuɗi da kuma murya na taimakawa yaƙi da ake yi na wato kyaman da ake yi ma ƴan gudun hijira da kuma taimakawa bangare da ake haska matsalolin su ta kafafen yada labarai Afirka ita ce kan gaba wurin samar da ƴan gudun hijira kana suna cikin miliyoyin mutane masu tafiyan akan Sahara suna ƙetare tekun Mediterania zuwa Turai domin samun kyakkyawar rayuwar da ba su samu a ƙasashen su amma kuma Afirka ta samar da matsugunai ga sama da kashi 1 cikin 4 na mutanen da suka rasa muhallan su masu kallamiri sun faɗa cewa wasu kasashen Afirka dai suna hana ƴan gudun hijira mafaka har yau irin waɗannan kasashen suna buɗe kofofin su da wasu suke rufewa jakadar hukumar ƴan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a yankin kuryar Afirka Muhammad Abdi Afay ya faɗa cewa
And African governments continue to carry the extra responsibility on behalf of all of us.
Yace gwamnatocin Afirka suna ci gaba da gudanar da ayyuka a madadin dukkanmu wurin baiwa ƴan gudun hijira matsugudan da kuma bude musu kofofi. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da shugaban ƴan tawayen ƙasar Riek Machar sun amince da kafa gwamnatin hadaka ta wucin gadi kafin wa'adin watan Fabrairu koda kuwa ba su kammala warware takaddaman siyasa kafin lokacin ba Shugabannin biyu sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar zaman lafiya a cikin watan Satumba karkashin matsin lamba Satumban shekarar 2018 karkashin matsin lambar Majalisar Dinkin Duniya da Amurka da kuma kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin ta IGAD bayan sun gaza cimma matsaya sau biyu daga gwamnati a watan da ya gabata ne aka tura wa'adin na baya zuwa cikin watan Fabrairu lamarin da Amurka ya sa ta dawo da jakadar ta gida saboda tana ganin ƙasar ka iya komawa cikin yakin basasa yakin shekaru biyar na Sudan ta Kudu ya yi sanadiyar mutuwar dubun-dubatan mutane kana ya tilastawa wasu miliyoyi suka arce zuwa wasu ƙasashe ko kuma wurare da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a cikin ƙasar rikicin shugabanci na tsakanin shugabannin biyu shi da ya jefa ƙasar cikin yaƙi daga ƙarshe kotun kolin Amurka a ranar Litini ta ƙi sauraren batun baiwa biranen ƙasar dama na ɗaukar masu kwana a waje a matsayin masu aikata laifi kotun ta goyi bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙaran Amurka ta yanke a kotu ta tara da ke San Francisco wanda ya fatali da dokokin ƙananan hukumomi a biranen Boise da Idaho
Babe Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau majalisar wakilan Amurka ke shirin kada ƙuri'a kan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa wasu tuhume-tuhume biyu da take yi a kansa. Majalisar ta kai ga wannan mataki ne bayan da ta kwashe watanni tana sauraron shaidu kan zargin da take yi wa Trump na yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma janyo tsaiko ga majalisar dokoki kan binciken da take yi dangane da haka abokin aikin mu Mahmud Lalo ya tattauna da Dr. Nasir Damuwa malami a jami'a da ke jihar Florida da ke nan Amurka ya kuma fara da tambayar sa yadda yake ganin zaman na yau zai kaya.
Abin da mutane ke gani shine idan tsige shi za su zabi an jam'iyyar Democrat suna da sashen mambobi da za su suka yi da za su goyi bayan tsige shi wanda yake zai nuna cewa shine shugaba na uku kenan da aka tsige.
To kamar wani kaso ake bukata kafin a tsige shi shugaba Trump a majalisar ta wakilai?
Abinda kundiyar tanada na tsige shi daga majalisar wakilai yana bukatar simple majority.
Wato rinjaye mafi karanci.
Eh to suna da hiye da hakan wanda za su goyi bayan suke shi to shi kullun tsarin mulki ya tanada.
To daktar akwai yiwuwar kamar a samu wasu ƴan Democrat su sauye shekarsu bi bayan ƴan Republican duk da cewa su ƴan Democrat suke da rinjaye a majalisar wakilan?
Eh to guda biyu waɗannan ƴan majalisar wakilai ɗin guda biyu da na ce macen baya cewa sun ce su za su goyi bayan yin ɗin tuke shi daga mulki ba za su bi bayan ɗan Republicans su ce ba su aminta da batun tsike shi ɗin ba su ɗan Democrat ɗin sai dai ɗan Republican ne ba a samu ko ɗaya wanda ya nuna ko alamun cewa zai goyi bayan tsike shi.
Yanzu idan majalisar wakilai ta yi nasarar tsige shi wani mataki kuma za a ɗauka nan gaba?
To abinda za a ɗauka matakin da za a ɗauka shi ne za a kai wannan yunkurin da suka yi za su rubuta su kuma bayan sai su tura ma majalisar dattawa su kuma suna karɓar wannan za su shaida ma Attorney General Chief Justice na ƙasa wato Justice Roberts kenan cewa ga abinda aka yi saboda haka shi zai zama alƙali ga wannan shari'a kamar shari'a za a yi yadda ƙasa ana zaman shari'a su ƴan majalisar dattawa su ne jurors kenan wato masu yanke hukunci. Ni kuma mai gabatar da ƙara wanda ita Nancy Pelosi ta zaɓa shi zai gabatar da ƙara ta ce ga ƙarar da suka kawo na tsige shi.
To shi babban alƙali na ƙasa da ka ambata a baya takamaiman wace irin rawa zai taka a wannan zama idan batun ya je gaban majalisar ta dattawa?
Shi zai shugabanci abin amma ba zai yanke hukunci ba zai zama kamar alƙali ne kawai masu abinda kawai zai faɗa idan su majalisar ta dattawa suka yi zaɓe. Misali kamar misali ka san muna suna da sanatoci guda 100 to ana buƙatar sanatoci 68 to Republican suna da 53 su kuma suna da Democrat suna da 47 to kaga kenan sai kamin a samu tsige shi sai ƴan majalisar dattawa Republicans su guda kusan guda 19 ne kenan sai sun goya musu baya wannan za a kaga abu ne mai wuya saboda shi shugaba Trump yana da goyon baya sosai a jam'iyyar Republican.
To me ce makomar shugaba Trump idan aka gaza tsige shi a majalisar ta dattawa bayan an tsige shi a ta wakilai?
To makoma ta shine zai ci gaba zama shugaban ƙasa kawai wannan tabon da aka bashi cewa an tabbatar shi daga majalisar wakilai shi zai fi shi amma ba wani abu da zai shafa shi game da mulkin da zai ci gaba da yi.
Kuma zai iya tsayawa takara kenan a zaben da za a yi baɗi?
Kwarai kwarai zai yi wani takara don wannan abin duk gehen siyasa ne ba gehen shari'a ba. Shi inda kamar laihi ne na gehen shari'a shi ne ba zai iya sake takara ba.
Dr. Nasir Ɗanmowa kenan malami a jami'ar jihar Florida a hirarsu da Mahmud Lalo. A yau Laraba 18 ga watan Disamba ƙasar Nijar take bikin cika shekaru 61 da ƙasar ta zama jamhuriya inda shugaban ƙasar Isu Muhammadu ya yi jawabi a kafafen gwamnati a jiya jajibar inda ya taɓo wasu muhimman batutuwa da suka shafi ƙasar. Harin ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar sojoji 71 a ranar 10 ga watan Disamba na daga cikin batutuwan da shugaban ya taɓo. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Harin ta'addancin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji 71 a ranar 10 ga watan Disamba a barikin Inates na kan gaban batutuwan da shugaban ƙasar Nijar ya taɓo a jawabinsa na sallar jamhuriya.
Son nom dans l'honneur et la dignité, qu'Allah les accueille dans son paradis éternel.
Isu Muhammadu na cewa sojojinmu sun rasu cikin yauci da mutunci. Allah ya ji kansu ya yi musu kyakkyawar makoma.
J'ai décidé qu'il sera mis en place le premier wakf pour les pupilles et veuves.
Na san yallansu na cikin damuwa saboda haka ne yake shawarar kafa gidauniyar yara marayu da matan sojojin da suka kwanta dama a fagen daga. Kare mutuncin iyalansu ya zama wajibi a gare mu saboda sadaukarwar su. Sannan a ɗaya gefe za mu rada wani dandali sunan da tana kanar Hassan Alutab sakamakon jarumtakar da ya nuna a fadan Inatest.
L'attaque du Natès et celles qui l'ont précédé nous rappellent que nous sommes en guerre.
Harin Inatès da wadanda suka gabace shi na ƙara tunatar da mu cewa muna cikin yaki. Yaki ne muke yi da maketacin abokin gaba wanda ba shi da imani, baya mutunta doka, hatta ka'idodin addinin mu da yake ikrarin yiwa hidima ba ruwan shi da su. Shugaban kasar ta Niger ya ci gaba da cewa
c'est pour cela que nous la gagnerons plaisir à dire quel que soit le temps que cela prendra.
Wannan yaki zamu yi nasara ko man dadewa idan Allah ya yarda. Muna da wadatar dakaran da zasu bamu damar samun galaba saboda haka zamu karfafa su mu kuma kara inganta hulɗa da aminan mu. Na san cewa dukkan ƴan kasa na baiwa jami'an tsaro goyen baya. Kare martabar kasa nauyi ne da ya rataya a wuyan kowane dan kasa. Soja ko farar kula.
Je vous demande à tous, conformément à la loi, d'éviter tout comportement ou propos de nature à démoraliser les forces de défense et de sécurité.
Ina kira gare ku ku kiyaye aikata wata dabi'a ko furta kalaman da ka iya katsewa jami'an tsaro Hamzali kamar yadda dokar kasa ta wajabta. Da hantsin wannan Laraba askarawan Niger za su yi fareti a gaban shugaban kasa Isu Muhammadu da mukarraban gwamnatin sa albarkacin bikin sallar karba karba dake gudana a wannan karan a Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma za mu koma jihohin Adamawa da Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda matsalar garkuwa da mutane ke ƙara munana cikin kwanakin nan, inda a jiya Talata wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka kai farmaki a cikin garin Ganye da ke ƙaramar hukumar Ganye a jihar Adamawa, inda suka yi awon gaba da wasu matan aure biyu da ke shayarwa da ƙananan yara. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Suleiman Yahaya Unguruji akan akwai lamarin, inda ya ce
wasu 'yan bindiga suka shiga gidan wani Alhaji Hassan, inda suka yi garkuwa da matansa guda biyu da kuma yayansu. Kowane mata tana shayarwa. To lokacin da aka fada ma rundunar 'yan sanda sai suka garzayo, wanda DPO ne ya jagoran, sai su suka garzayo zuwa wurin su a yunkurin da suka yi domin su samu su kwato wa'inda aka yi kidnapping, sannan su kamo su. Ashe suna dewa sai suka yi ta harbe-harbe har aka samu aka harbi 'yan sandan mu guda hudu. Kwamishinan 'yan sanda ya riga ya bada umarni da area commander da anti-kidnap unit da kuma operation farauta suka tattaro suka koma wancan wurin domin su je su tabbatar sun kwato wa'inda aka yi garkuwa da su, sannan kuma kama wa'inda suka aikata haka.
Duk ai musayan wuta tsakanin 'yan sanda da su din, su a bangaren su akwai wanda aka raunata su masu garkuwa?
To akwai wa'inda aka raunata, sannan su suka dauki mutane suka bi, amma yanzu haka na gaya maka ana bin sahu domin a tabbatar an kama su, domin da suka dauke su ne suka gudu kan babura. Amma yanzu dai an biyo su domin a tabbatar duk inda suka ci ko an gano su an kama su.
DSP Suleiman Yahaya Unguruji kenan kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa a tattaunawarsu da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12:18 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokratiya a yau. Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. A makon da ya gabata, mun fara warware zare da abawa akan batun ayyukan mazabu da shugaba Muhammadu Buhari ya koka a kai. Idan ba a manta ba, ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe akan cewa an kashe naira triliyan 1 a cikin shekaru 10 babu ayyukan, sannan kudaden sun yi batan dabo. Akwai wanda ya nuna mamakinsa akan yawan shekaru da kwatankwacin kudaden da ake magana akai. wani kuma cewa yayi waɗanda ke mu'amalan ayyukan mazabun sun san inda kudaden suke saboda haka a tuhume su wani kuma yace ɗan majalisa ba sa maganin kudaden su dai suna fadin irin ayyukan da suke bukata ne a yau waɗanda ayyukan mazabun ya shafa ne a zauren zamu ji yadda ake samun kudade da kuma yadda ake aiwatar da su tare da jin irin matakan da majalisar wakilai ta dauka akan wannan batu da farko sanata Abdullahi Adamu shine mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma yayi tsokaci
farko suna ne akwai ayyuka na mazabu sai a majalisa suna ne domin tunan shi ga majalisan dattijai na Najeriya Senate na shiga shekara 2011 har kawo yau ba kwangila guda daya da aka yi a mazabata na yammacin jihar Nasarawa wanda ni Sanata Abdullahi Adamu na bada kwangilan ba shi inda shi a fito a cikin ga kwangilan ni na bada shi a matsayin dan majalisa kwangilan nan ma'aikatan gwamnati ke bayarwa kowane ministry tana da ainihin reshen ta dake bada kwangilolin da za a bada dukkan shekara na kasafin kuɗin da aka yi amma da zaran an ce ga aiki kaza 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 za a yi ba kai dan majalisa ka bada kwangilan ba kuma kai da majalisa iyaka da a kasafin kuɗi kasan da kai amma ainihin a nawa ministry ta bayar ba ruwanka ba shawara da kai ba
an ce ana hada kai da ku wajen kawo ƴan kwangilan
idan akwai su sai ga ƴan kwangilan su ba san su ba hauta zai ce ni ga ɗan kwangilan na kawo a bashi kwangilan maza ba sa zai kawo ya kawo ga kai sa ta kai ƙarya shekara na kaza yin shekara 11 wani shekara na kaza kasafin kuɗi shekara kaza ga abinda ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki aka wani wani da wani mun ba su aiki aka ba ni mummuni su ma'aikatan gwamnati suke ba da kwangilan kuma akwai wadansu da cikin wannan tsare-tsaren ma a ainihin ofishin shugaban kasa akwai ofis na musamman sa'ada ta da director guda wanda yake na tattalin inganta rayuwar al'umma SDG director ne to idan malamar ofishin shugaban kasa take ba da majalisa bane ba kuma suke cewa ka kawo abokin sun su ayi a mazabarka duka ba su iya kana mu kenan a sani na ko shekaran jiyan nan an kawo takarda akan fadi me yake so a mazabata na fadi wa za a ba ba ta mai din ce ba dan kungila ba ko ba da ne ba dan kungila ba tambaya ba ni ko ban ce a bani ba
kenan ba a ba ku kudi cewa ku je ku yi ayyuka
dai in mun don ce ga kudi an ba mu cewa mu je mu ba ɗan kwangila a zuwa ce gashi akwai American Procurement Act wannan doka ce wanda aka kafa na yadda za a bi a ba da kwangila na wani aiki na gwamnati ko kaya za a kawo ko gini za a yi na hanya ko na gidan zama ko makarantu ko abin nan akwai ka'ida na ba da wannan kwangila daga yin talla har zuwa tabbatar da wane ne ita ce ba shi kwangila iri kaza wannan suke yi na mu iyaka a ce ga abin da aka bayar a kasafin kuɗi na wannan shekaran kuma ga abin da za a yi a mazabanka iyaka na mu kenan
sai honorable Abubakar Hassan Fulata daga jihar Jigawa da ya bayanin matsalar da batun ayyukan mazabu ke kawowa tsakanin su ɗan majalisa da waɗanda suka zaɓe su
matsalar ɗan majalisa a Najeriya ba ma a Najeriya ba a duk duniya amma musamman a Najeriya shine mutanen da suka zaɓe mu mu musu aiki har yanzu ba su fahimci aikin da muke yi ba kuma a an fahimta amma ba a so a fahimta dan majalisa aikin sa shine kawai yayi doka magana yin rijiya ba aikin dan majalisa bane magana gina makaranta magana gina hanya ba aikin dan majalisa bane duk waɗannan abubuwa da ake yi ba aikin dan majalisa ko daya a ciki dan majalisa aikin sa shine shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ya kawo masa kasafin kuɗi na aikin da zai yi ya bashi umarni ya bashi order yayi doka ya amince an amince a kashe kuɗi kaza domin aiki kaza idan an yi aikin nan shi dan majalisa ya je ya bibi aikin an yi ko ba a yi ba idan ba a yi ba ya tuhumi wanda aka ba wannan aikin dan me ba a yi ba shi aiki dan majalisa to amma idan ka je kauyuka ko garuruwa sai a ce ka nuna mana ginin da kai ka nuna mana hanyar da ka gina ka nuna mana rijiyar da kai tsarin doka ko ba aikin dan majalisa bane ni ba ni dan kungila ba ba ni dan ba dan kungila ba zan tsaya ne akan idan an yi inji an duba aiki ne an yi shikenan to idan kaida in an yi za a kawo takarda na sa hannu aiki yayi to yanzu takardar ma ba a kawo na sa hannu akan yayi ko bai yi ba dan kwangila idan aka bashi kwangila idan yaje yi ba ma sanin lokaci ma aka da ake biyan sa aiki ne na bangaren zartarwa shi yasa aka bangaren aka ba gwamnati kasu uku akwai bangaren shari'a akwai bangaren zartarwa akwai bangaren doka amma san lokacin da za a biya dan kungiya
to yaya za ku taba rayuwar waɗanda suka zabe ku in dai kun tsaya a yin dokar ne kawai babu batun sa ido da tabbatar da ayyukan
akwai abin da ake cewa oversight bibiyar aiki amma da aikin sa ne shine zai zaga aikin da shugaban kasa ko gwamna ya ce masa zai yi din yayi ko bai yi ba in an yi ya aka yi an gamsar aiki ya gamsar an ba ai ba me yasa ba ai ba kafin ka saki bashi wani kudin haka ake yi to amma an dauki dan bazan shi ma ana so shi ma banda aikin da shugaban kasa ko gwamna zai yi kai ma ka zo kai naka na kanka dan majalisa sai ira kai ba kuɗi ne kai ba banda albashi da alawa za ka rufe
amma ga sanata Kabiru Ibrahim Gaya mai wakiltar Kano ta Kudu yace mazaɓarsa ta amfana da ayyukan mazaɓu a cikin shekaru 12 da yayi a majalisar dattawa
wannan tabbatar da professor Bari na kuma ta ga wasu mani da shi cewa wannan aiki na constituency project yana taimaka al'umma a ƙauyukan mu ni ba fariya ba Allah ne sallah ta rincin zabe da al'umma ta amma da umman ne kyauta musu a ƙasa shi su gani suka sake zabe na da dama su saboda ba za ka je ba logan mu za ka je a jihar Kano ba ma Kano ta Kudu ba ba za ka samu aji uku da na gina street classroom na makaranta a wannan garin ba ko kuma borehole ta shan ruwa a Kano ta Kudu kuwa nayi aji guda 200 ko wannan abu ne wanda yake duka wannan jazanci nayi aji guda 200 a Kano ta Kudu a lokacin mai 16 nayi asibitoci guda 18 nayi wurin koyar da sana'a aji block ne guda 2 yake koyar da sana'a nayi guda 18 na gyara asibitoci na ba da empowerment na babura da motoci babura sun fi 2000 a cikin wannan shekarun na raba motoci sun fi 300 to duk wani abuwa hin ai tallafawa ce kuma da yana cikin empowerment da continuous project mun gyara gidan hakiman mu waɗansu da dama duk wannan is part of empowerment na ko kuma constituency project namu mun gyara mun tallafi da yawa kai matasan mu mun ba da injin noma rani ga ƙauyuka duk wannan is part of constituency project namu kuma har gobe na samu dama zan irin wannan aikin saboda mutum 6000 sun amfana da injin noma rani da na raba a cikin shekara 12 na kuma suna noma rani suna sana'ai saboda shi sa ke gani mu ko boko haram ma bai tasiri a Kano ta Kudu ba duk da ya shigo cin garin Kano bai shiga Kano ta Kudu ba saboda yaran mu sun samu abin yi suna yi saboda haka constituency project yana da muhimmanci a wadannan ba za ka raba ka ce kowa a rayuwa na kirki ne ba dole ka samu bata gari kada kuma an ce wake daya kan bata gari to muna ga professor insha Allah da daman muna wannan aiki duk shawara da ka yanke idan kashi 60 ba tsari tana da kyau to sai hakuri abu 40 din ma sai a nemi hankali su gyara
to ko ana ayyukan mazabu ko ba a yi dai a yanzu haka majalisar wakilai ta kafa kwamitin bincike mai dauke da mutane 17 a ƙarƙashin shugabancin honorable Francis Charles Odiok daga jihar Akwa Ibom kuma an ba su wa'adin makonni 8 domin su kammala aiki su kawo wa majalisar rahoto anan muka kawo ƙarshen shirin a madadin sanata Abdullahi Adamu da sanata Kabiru Ibrahim Gaya da honorable Abubakar Hassan Fulata ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau kafin mu sallama da ku ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya
shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Amurka majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya talata ya yi fatali da bukatar shugaban marasa rinjaye dan Democrat Chuck Schumer na gayyatar wasu hadiman shugaba Donald Trump su bada bahasi akan binciken tsige Trump din a cikin watan Janairu McConnell ya kira yunkurin tsige Trump a majalisar wakilai mai rinjayen Democrat wanda ke yiwuwar kada kuri'ar tsige shugaba Donald Trump a yau Laraba cewa wuce gona da iri ne da kuma rashin lissafi McConnell ya ce babu aiki wato majalisar dattawan ba za ta yi aikin gudanar da bincike akan wanda ya laifi ko kuma tabbatar da binciken kokof domin samun wani da laifi ba shugaban Russia Vladimir Putin ya rataba hannu akan wata doka a wannan mako da ke kara tara da kuma hukunci akan masu kiran kansu ma'aikatan kafafen yaɗa labaran kasashen waje a matsayin wani bangare na cin zarafinsu
masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Fidi da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Afrique, le monde aujourd'hui.